Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa sallama a gare ku da fatan dukkuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin talata 3 ga watan Nuwamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jimarau.
Da yake dama kowace talata wannan shiri na yau da gobe akan ilimi ne. Shi yasa yau muka haska fitilar mu kan abin fallasar lalata da ya faru a makarantar kwana ta Hassan Gwarzo dake Kano. Inda wasu suka rika bin dare suna fada wa kananan yara maza dalibai suna yin luwadi da su a cikin makarantar da iyayensu suka baiwa amana.
Suna gama yayi min nadi na sai na bude ido sai suka daddanne min baki na sai suka daddanne min kafa na da hannu na sai naji dayan shi kuma yana cire min wando na sai suka yi lalata da
Iyayen ƴaƴan da aka yi ma hin ƙarhi aka yi luwadi da su a makarantar Hassan Gwarzo ta kwana sun rungumi Allah kuma sun rungumi gwamnatin jihar Kano suna jira su ga irin matakin da za ta dauka na ladabtar da masu wannan makaranta da kuma waɗanda suka yi wannan aika-aika.
Halin da ake ciki ni dai alhamdulillahi yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda binciken zai kasance.
Bayan halin da yaran nan da iyayensu ke ciki sai ga wata sabuwa game da dan jaridan da ya bankado wannan labari har duniya ta san abubuwan da yake faruwa a makarantar. Yanzu haka dai dan jarida Nasiru Salisu Zango na fuskantar barazana iri-iri daga masu neman danna wannan magana ta yin lalata da yara maza a makarantar Hassan Gwarzo.
A makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka nike suka yi bayanin cewa lalle-lalle a kawo karshe na. Mutane uku sun zo gidana suka ce to in har na ci gaba da sai musu gaddama ban aje labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na suwa kaina da kudina.
Haka kuma mun gayyato Malam Sharif Al-Muhajir za mu tattauna da shi kai tsaye a matsayin shi na malami wanda ya san abubuwan da ke faruwa a makarantun kwana. Kuma mun yi muku tambayar cewa wake da alhakin kare lafiya da haƙoƙin yara ƴan makaranta, gwamnati ko iyaye ko hukumar makaranta. Za ku ji amsoshinku da ma sauran abubuwan da muke tare da su a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.
Hujjarmu ta farko ta mai da hankali kan wannan labari ita ce babu yadda za a yi iyaye su fito su haɗa baki su yi ƙarya don su ɓata sunan makarantar Hassan Gwarzo. Hujja ta biyu su ma yaran da suke cewa an yi lalata da su da ƙarfi da yaji ba za su faɗa abin da ba haka ba. Kuma masu saurare domin ku yanke wa kanku hukunci ku ba mu hankulanku ku saurari wannan tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da wata uwa da ɗanta waɗanda wannan al'amari ya shafe su.
Halin da ake ciki ni dai alhamdulillahi yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda binciken zai kasance.
Bayan tun da an ce gwamnati ta kafa kwamiti kuma 'yan sanda suna bincike ku yanzu me matsayin ku kenan?
Mu yanzu mun sa ido mu ga abin da gwamnati tunda ta shiga maganar abin da za ta yanki tunda ta shiga maganar.
Kai ajin ka nawa a makarantar?
Ni je suwa nake.
Satin ka nawa da zuwa?
Sati na 3 da kwana 1 a makarantar.
To me yake faruwa a makarantar?
Kaga kamar idan dare yayi za ku ga mutane 3 ko 4 ban tantance nawa bane amma na fi tunanin hudu ne za su shigo cikin ɗakin ku bayan sun gama yayi muku net ɗinka in suna gama yayi min net ɗina sai na bude ido sai suka daddanne min baki na sai suka daddanne min kafa na da hannu na sai naji ɗayan shi kuma yana cire min wando na sai suka yi lalata da ni.
An taba zuwa ma wani kaji motsi ko kuma aka fara zuwa?
Ba motsi na ji ba an taba zuwa wani na kusa na can gefen gadan mu an taba zuwa mai shi da wani na kusa da shi ni ba ma na farko bane annabiyin da suka zo bayan kwana biyu sai suka kuma dawowa sai na gansu sai suna cikin yayin mun nadi na sai na bude ido na sai na gansu sun zata zan yi iyo kawai na cewa yo Allah na sai naga sun fita da gudu sai naga kamar ma wasu sun bi su da gudu sun fita bayan safiya ta yi sai naji na kusa da ni yana fada min abin da akai mai sai muka je wajen principal da mu da sauran hudin da suka fada mana amsu suma sauran biyun kai sai muka tafi mu hudugun principal da muka fada principal sai ya kira house captain din mu ya musu bayani ya ce a gyara dan Allah ya ce zai yi wa security din wajen magana sai ya maida abun gon professor kuma bayan kwana ɗaya ne ko biyu sai ya kuma kira na bayan professor ya kira wani ina zuwa wajen shi ne mai bayani shi ma sai ya ce in tashi tsaye na tashi sai ya ce in je can wajen in dawo na je sai ya ce in yi gudu da na yi da ya sa na gudu sai na yi gudu
su sar da suka zo suka yi maka abin baka yi ihu ba ne ko ka yi wani motsi
a ban yi ihu ba sai da suka fita dai na yi ta kuka
to ya aka yi ka ƙi yin ihu lokacin
a sun danne min baki ne lokacin da suka bari ɗayan yana kan gadona sai na ji shi ya fita da gudu
ya aka yi ka gaya ma iyayenka
na je na samu wani sai na same shi sai ya karɓi numban wayan mamanmu ban san ya ci aka yi ba kuma da daddare sai na ji ana nemana bayan haka bayan safiya ta yi sai na gansu sun zo ma an kirawo ni
yanzu ya kake ji a jikinka
ciki na min ciwo kuma ba na iya haɗa ƙafa na kuma an kai ni asibita amin tex
yanzu ina tambaye ka me kake so a yi akan wannan batu
ina son dai gwamnati ta ɗauki mataki babba
Jamila din mutum mai
ni kin ji zuciyata ko yanda take bugawa yanzu kin ji me yar nan yace
sosai
cai wayo Allah
yawa wannan wayo Allah yana cike da abubuwa da dama da masana ilimin me ake cewa
wa na hankali
yawa za su iya saboda haka dole ne wannan yaron kin je na magana hankalin shi a kwance amma akwai damuwa
gaskiya
akwai damuwa dole ne a sa ido dole a sa ido a tabbatar da yana lafiya
gaskiya
sosai to Jamila wani al'amarin da ya ƙara nuna cewa wannan labari na yi ma yara maza haɗe a makarantar Hassan Gwarza gaskiya ne shine barazanar da ɗan jaridar da ya fara yin labarin ke huskanta yanzu haka a garin Kano Dan jarida Nasiru Salisu Zango na Radio Freedom yana cikin barazanar kisa daga ranar da ya hallasa abin da ke faruwa a wannan makaranta ta Hassan Gwarzo. To idan babu abin da ake neman boyewa, meye ne wa Nasiru Salisu Zango barazana har da ta kisa? Shi ma dai mun tattauna da shi ɗazun nan kuma ya tabbatar da batun cewa ana mishi wannan barazana.
Eh Hajiya Halima eh gaskiya ne. Ana yi min barazana kuma har kwanaki biyu da suka gabata ma a makarantar nan an yi wani gagarumin taro akwai mutane biyu da suka miƙe suka yi bayanin cewa lalle a kawo ƙarshe na to su wannan akwai bidiyon taron ma akwai wata take ta halarci taron kuma sai zama abokiyar aiki na ce za ma ta kawo min hoton bidiyo da na audio na wannan taro da aka yi da waɗannan kalamai to kafin nan ma ranar mun yi wani labari ne ranar Laraba to washe gari Alhamis da sassafe wajen karfe 6 da wasu mintuna mutane uku sun zo gidana da fara dai sun yi barazana cewa su yan sanda ne to daga karshe kuma da suka yi barazana su dai ban tsorata ba a lokacin sai suka ce to in har na ci gaba da yi musu gaddama ban aje labari ba to duk abin da ya samu gare ni ni ne na so wa kaina da kudina karshe ma da na nemi to ina sheda su ta dan sanda sai suka tafi sai ta ce kuma in jira su za su dawo wannan ita ce barazanar da ta babba tunda sun zo har gida ne sun ishe ni sai kuma waccan wacce ta faru a gurin taron da aka yi a makarantar to wannan ya sa ala dole duk da dai wannan ba zai hana ni gabatar da aiki ba amma dai dole na ɗan caccanza wasu abubuwan da nake na rayuwa wanda na saba yi kamar na ajiye motata da aka sani da ita kusan wani lokacin na ma fi yin yawo a ƙasa kamar yanzu ma nan inda na zo a ƙasa na zo sannan kuma wasu lokutan inda nake zuwa ba na zuwa gaskiya sannan ban fiye kaiwa dare a waje ba, ko da dare na kai dare a office, to ina kan yi dabaru ne kafin na taho gida. Wannan dai yanzu shine halin da nake ciki.
Malam Nasiru, ganin girman wannan barazana, shin ko ka tuntubi hukumomin tsaro na nan Kano ka sanar da su halin da ake ciki?
Kai tsaye ban tuntube su ba, amma abin da nayi shine na tuntubi kakakin rundunar ɗan sandan jihar Kano na kuma sanar da shi a hukumance, a ba a hukumance ba, ma'ana ne masa bayani ni da shi, sai kuma na sanar da office ɗinmu. To nake tunanin office ɗinmu ne kamata ake sun tuntubi rundunar ɗan sanda kai tsaye. Dan aka gudun kada na yi wa ofis ɗin namu da malam masallaci ya sa na jira su dai na ga matakin da za su ɗauka, amma sun tabbatar min cewa babu wani abu in ci gaba dai da ɗaukar matakai na kiyaye kaina, amma in Allah ya da komai na under control, amma ana an ɗauki matakai kuma sun sanar da rundunar ɗan sanda.
Malam Nasiru, me ya kiranka da saƙonka zuwa ga sauran ‘yan uwanka ‘yan jarida da ko suna huskantar irin wannan barazana da kake huskanta suna cikin irin wannan hali da kake ciki, musamman ganin cewa yau rana ce ta karrama ‘yan jarida?
Ajiya Halima, kiran da zan ga ‘yan uwana shine su ci gaba da jajircewa, su tsaya kuma tsayin daka wajen gabatar da aikinsu. Domin ni na daɗe wannan kusanci na sabawa, babban ma dai ɗan fuɗagen hankali da aka zo har gidana. Amma zancen barazana na daɗe ina fuskantar ta, akwai rahotanni da na yi biya waɗanda kuma an yi min barazana, an taɓa aiko min da saƙonni da yawa cewa za a kashe ni. Sannan kuma na taɓa zuwa aiki an sassare ni, na fito da a guje, ina gudu ana bi na da wuƙa, jini yana zuba a jikina. Wannan duk na fuskanci wannan. Sannan baya ga wannan akwai abokanan aiki na da suka sun je aiki wani gurin. Wani mai kaki ya gaya musu ya ce da ni ne da su ya kashe ni, kuma sun zo sun gaya mun. To duka irin waɗannan barazana ce da nake fuskanta, na daɗe ina fuskanta kuma, amma tun wancan lokaci da ake an daɗe ana yi ba za ta hana ni gabatar da aiki na ba. Don haka ɗan uwa su ci gaba da aiki, a ci gaba dai da tsawa akan gaskiya, duk abin da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya, ya ji tsoron Allah. In dai kai haka to sai ya zama ma aikin jarida sai ya zama mana jihadi. Ko da ka mutu kana yi ma sai ka kasa mutu sakamako fiye da wanda kake samu a duniya. Wanda ya ce zai buku ku, ko kuma zai yi wuhe ku, ko kuma zai yi kashe ku, da tsaran bai bari ni ba bakin ciki sai. Namila, kin san yau ranar karrama ‘yan jarida ce ta duniya?
Yau ɗin?
Sosai.
Lallai, ashe faɗuwa ce ta zo daidai da zama.
Kuma da fatan 'yan jarida 'yan uwanmu duk inda suke sun ji wannan kira da Nasiru Salisu Zango ya cewa su jajirce.
Gaskiya.
Sau irin kar barazana ta ba mutum tsoro ya ce a ba zan yi. Ai daɗin aikin jarida, in ma a maka barazana ba kenan ma baka ma'aisa ɗan jarida ba.
Gaskiya.
Yawwa, saboda haka kuma kamar yadda ya ce a tsaya kan gaskiya, mutum ka faɗi ka tsaya kan gaskiya. Kullum idan an zo kana ga hujjarka. Kana da in ma magana ta da, kin san akwai ranar magana idan ta zo ga hujjarka.
Gaskiya, kwarai da gaske.
Daga nan sai ina.
A bayan matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na rufe makarantar Hassan Gwarzo, mun yi muku tambayar cewa wake da alhakin kare lafiya da haƙƙoƙin yara 'yan makaranta, gwamnati ko iyaye ko kuma hukumar makaranta, ga yadda wasunku suka amsa a Facebook.
Yau da gobe, gwamnatin jihar Kano ta kyauta da ta dakatar da wannan makaranta domin ko haƙƙin kare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu yara ta yi ne a kan wuyan gwamnati. Saboda haka ina jinjinawa gwamnan jihar Kano bisa wannan namijin ƙoƙari da ya yi a jiharsa wurin kawar da wannan mummunan fasadi. Saƙo daga Abubakar Sani Ashaka.
Allah, wadaran irin wannan ɗabi'a ta wasu daga malaman makarantar Hassan Gwarzo. Jahilci da ilimi akwai bambanci, duk mai hankali ya san gaskiyar wannan cin amana ne. Wallahi Allah ya isa, ya Allah ka saka wa marayun da aka zalunta, amin. Duk maganar ɗaukar mataki ƙarya ce kawai da yaudara, kawai sai dai Allah ya saka wa marayun, Allah ya ba mu zaman lafiya, amin. Saƙo daga Kamal Gyaɗi-Gyaɗi.
Na farko dai haƙƙin kare yara ta yi a hannun gwamnati ne, saboda haka tunda ba za ta iya kare su ba sai ta rihe makarantar kowane ɗalibi ya koma gidansu hannun iyayensa, ko kuma gwamnati ta mayar da makarantar ta zuwa da dawowa kurum. Allah ya kiyaye na gaba, amin. Saƙo daga Alhaji Safiyanu.
Kare haƙƙin yara a makarantun kwana yara ta yi ne a wuyan hukumar makaranta, domin kuwa iyaye sun ba da amanar 'ya'yansu ne a hannun hukumar makaranta. Don haka a nawa ra'ayin ina ganin abin da ya faru a makarantar Dr. Hassan Gwarzo akwai sakacin hukumar makarantar. Sako daga Shamsu Habibu Azari.
Subhanallah, wannan masiha sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai boarding school ce private ko government ta maza ko ta mata secondary ko higher institution gida da daji, wannan masiha ta zama ruwan dare ga duniya. Fatanmu masu haƙƙin kula ya kamata su ƙara sa idanu akan lamarin. Ina addu'ar Allah ya sa mu hikarin zukatanmu, masu yi kuma Allah ya shirye su, Allah ya kare mu da iyalanmu. Sako daga Abdulrahman Haruna Hudu Ingawa.
A yi bincike sannan a gaggauta hukunta duk wanda yake da hannu a wannan mummunar badakalar. Ta yaya haka za ta faru? Ai makaranta wajen koyon tarbiyya ce, ba wajen aikata fasikanci ba. Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse.
Haƙƙin kare yara yara ta yi a wuyan iyaye da hukumar makaranta. Idan ɗalibi ba shi da tarbiyya da ilimin addinin da zai bambanta halal da haram, gaskiya da ƙarya, haske da duhu, idan ya je makaranta bayan ya balaga, ina hukuma za su canza shi? Kara na ɗanye ake lankwasa shi, amma idan ya bushe sai ya karye idan aka nemi lankwasa shi. Idan ɗaliban da ke aikata batsa suka tilasta wani ya aikata ra'ayinsu kuma har ya sanar da hukumar makarantar, to haƙƙi na kansu su tabbatar an yi musu hukunci. Allah ya shiri dukkan al'ummar musulmi, amin. Sako daga Mamudu Yakubu.
A yadda shugaban makarantar yake magana ta rediyo, alamu suna nunawa kamar ya san suwa suke yin wannan lalata. Sako daga Abdulrahman Korone.
To Jamila,
na'am.
Kamar yadda muka ce mun gayyato Malam Sharif Muhajji, kuma yanzu haka muna tare da shi. Assalamu alaikum Malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna maka sanar da zuwa wannan dandali namu na yau da gobe.
Ƙwarai kuwa, barkanku da aiki.
Yawwa, kuma kamar yadda na sani Malam Sharif masani ne na addinin Islam ko kuma malami?
Alhamdulillah, yadda gurgudu, alhamdulillah.
Yawwa.
Amma ɗalibi ne har yanzu insha Allah.
Yawwa, to ka san dai yau magana da muke akan abubuwan da suka faru ne a wannan makaranta ta kwana ta Dr. Hassan Gwarzo ta Kano, kuma duk waɗanda ke shiga Facebook sun ga irin rubuce-rubucen da kai akai. Kamar me zaka ce akan wannan al'amari, kuma kai da kanka ka karantar a makarantar kwana, ka san a cikin rubuce-rubucen da kai ka haɗi ka hiddo da wasu abubuwan da ke faruwa? Yawwa.
To bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Farko dai kafin in kai ga wannan makaranta da ake magana akan ta, zan so in ba da haske akan abin da yake faruwa a makarantun mu na kwana. Hello?
Muna ji bismillah. Ai ya kamata iyaye su sani, kowa ya san abin da yake faruwa.
Na kwana a wannan yanki na Najeriya, muna fuskantar barazana ta rashin tarbiyya da kuma rashin kulawa sosai, musamman abin da ya shafi ɗalibai a cikin hostel. Wannan abu ba ya tsaya bane akan yara maza kawai, ya shafi yara maza da mata. Wannan ba bakon abu bane ga duk mutumin da yake arewacin Najeriya, musamman da nake raye. Saboda haka wannan makaranta ba wai a cikin ta ne aka fara samun ire-iren wannan rahoto da suke fitowa ba. Yawanci akwai makarantu da dama waɗanda musamman mata sun yi makarantu na sakandare, ana maganin wannan ishu na maɗugo wanda za ka ji ana momi an dauta, wanda daga baya har ya kai ga fasikanci. Hakan nan kuma yara maza yana faruwa a makarantun da suke kwana cikin hostels. Saboda haka wannan abu ne wanda kusan duk wanda yake a arewacin Najeriya ya san abu ne wanda yake iya faruwa, kuma yakan iya faruwa a duk inda aka tara yara matasa. Abu na biyu, in muka lura da shekarun waɗannan yaran, shekarunsu da suke ciki shekaru ne masu haɗari sosai. Saboda haka akwai yiwuwar koda makaranta tana iya nata ƙoƙarin, shedan ya iya shigowa cikin zukatan waɗannan yaran, kuma sai su bi ƙoƙari su cutar da ƙanana daga cikinsu. Wannan wani abu ne wanda shi ma kan iya faruwa. Amma ita wannan makaranta da ake magana musamman, jiya na saurara a rediyo cewa an saka bincike, ko kuma gwamnati ta shigo cikin abun kuma ta saka cewa za a yi bincike. Cikin binciken ta kawo mutane nagartattu waɗanda duk wanda ya ji su ya san cewa mutane ne masu inganci. Kan haka ina ganin cewa zai kyautu a saurara a ji sakamakon wannan binciken. hidda wannan rahoto da kuka yi na jin maganganun wannan yaro da ya faɗa da maganganun iyaye gaskiya ya saka ni naji jikina ya amsa sosai sosai saboda duk wani mai da ko mai dan uwa ko mai kani idan ya ji nashi na jininsa yana bayani cewa an yi masa ba mace ba namiji an danne shi ayi mishi wannan abu koda ƙarya yake to ya kamata a maida hankali a duba wannan zancen idan ƙarya yake to a gyara mishi tarbiya idan ko gaskiya ne to wannan abu ya zama dole a dauki mataki na gaske na hukuma na adalci akan wannan muna fatan za su yi wannan aiki insha Allah
amin ya Allah yawa
to kai a ganin ka wa kake ganin cewa a wuyan wayara ta yanne tarbiyyar yara ne da kake magana akai kafin ma su je ga makaranta iyaye ne da kuma al'umma ko kuma ma a ce su masu makarantar
to idan muka za mu duba dai a bangare na addini da tsarin addini Allah ta'ala shi ya wajabta tarbiyyar yaya ne a hannu a wuyan iyaye saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara to waɗannan ku anfusakum ku kanku ku kiyaye kawunanku da iyalanku daga wuta sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi har a cikin hadisin yake cewa mutum an zu wajabta masa ya kula da kiwon iyalansa ƴaƴansa da kuma abin da ya mallaka mata da kuma hatta na dabbobi kowa yake karkashin ka kai ne zaka kula da shi zahiri iyaye sun yi sace da suke tunanin cewa za su iya mallakar da tarbiyyar ƴaƴan da suka haifa mutum uku ko hudu ko biyar ko goma su taru su kai mutum dubu a wuyan mutum ɗaya tak ko kuma a rarraba su zuwa hostel wanda house master mutum ɗaya ne ko mutum biyu wannan abu ne mai hadari a wannan zamanin namu da television da waya da radio suke ta kokari wajen corrupting din ko kuma gurbata tarbiyyar ƴaƴanmu bai dace ba a tunanin iyaye su yi sace ga wannan ya kamata idan iyaye har suka dauki nauyin su na makarantu na karantar da tarbiyyar da ƴaƴansu a cikin gidaje wannan shine yafi dacewa da addini shine yafi dacewa da al'ada saboda yanzu a zamani ne muke ciki wanda baka san tarbiyyar da wani ya ba wa ɗansa ba idan ka saki ɗanka ya tafi ya shiga cikin ƴaƴan da baka san tarbiyyar su ba komai kan iya faruwa da shi sakamakon haka ni abin da nake gani wajibin tarbiyya shine iyaye su maida hankali akan karatun da ƴaƴansu za su yi a gaban su a gidajensu shine zai fi inganci kuma shine zai fi dacewa kuma zai fi tsiratar da mutum daga shakku ko wani taraddudi
yawa Malam Sharif kai bayani mai kyau da kace tunda gwamnati ta shigo wannan magana kuma yanzu an kafa kwamitin da zai bincike da mutane masu nagarta waɗanda in sun hito sun yi bayani lallai za a karba abin da za su faɗa amma duk da haka maganar barazana ta shigo cikin wannan batu shi wannan ɗan jarida da ya hollasa wannan labari wato Nasiru Salisu Zango na Radio Freedom yanzu haka yana fuskantar barazana ya kake kallon wannan barazana me ma'anar ta a gare ka
sarahatan ni dai wannan barazana da aka miki tana ɗaya daga cikin abin da ya ja min shakku cikin al'amarin baki ɗaya duk da akwai yiwuwar cewa bincike zai iya fitar da wani sabanin abin da muka yi tsammani amma abin kunya babba shine a ce yanzu kamar abu ya faru a al'umma ta Najeriya da ta Bahaushe a ce gidan radio za su iya ba da lokaci su kutum don a zo a kare ko a boye ko kuma a yi wani bayani dai da yake dan nuna kariya ga abin nan wannan wanda ya faru amma kuma at the same time a wannan garin dan jarida shi kuma wanda ya yi reporting wanda ya kawo rahoton nan shi kuma ana masa
barazana har da ta kisa
kuma a lokaci guda kuma sai gidan radio daga Amurka shine zai zo ya kokarin cewa ya kamata a yi bincike da kyau da kyau wannan abin bai dace ba kuma wannan yana nuna shakku a cikin al'amarin baki daya saboda bai kamata ba a ce mutum dan jarida ya yi aikinsa kuma sai ya zamto wani dalili na barazana barazana dai tana da hukuncinta ita ma kuma dokar Najeriya ta tanadar da irin sakamako wanda ya kamata a yi wa mutum idan ya yi wannan ina ba shi shawara da kada ya tsaya a matakin waya tsakanin shi da hukuma kawai ya yi shi a tsare a rubuce kuma ya rubuta saboda duk ma abin da ya biyo baya daga baya idan yana da hujjarsa. Kuma wannan barazana da suka yi gaskiya sun nuna alamu kamar na rashin gaskiya.
Ina da tambaya, wai shin menene ma musulunci ya faɗa ne game da hukuncin fade da
luwaɗi?
Da shi luwaɗin ma to na farko dai an tilasta wa yaran nan to kin ga laifin ma na farko an yi fade kenan sannan kuma ga luwaɗi menene shari'a ta faɗa game da haka
sosai musamman idan muka yi la'akari da cewa jihar Kano ana tutiyar cewa ana shari'a
tana da hukunce ta gaskiya amma zahiri hukunci na fade da luwaɗi kusan zamu iya cewa abu ne wanda yake da tsanani a muhanga ta addinin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa duk idan aka kama wanda yayi luwadi, idan aka kama mutum biyu suna luwadi, to sai yace a kashe wanda yayi luwadi da wanda aka yi wa. Malamai suna da bazanganu masu kama kashi uku akai. Amma zance mafi inganci shine kashe wanda yayi luwadi da wanda aka yi wa, hukuncin su kisa ne. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum ne wanda bai taɓa yin aure ba yayi wannan, to za a mishi burala a kore shi. Amma dai abin da fi inganci shine wannan kisa. Sayyidina Ali bin Abi Talib shi da ya tashi sai yayi hukunci wanda yafi wannan tsanani ma, saboda sai da ya dora mutum saman dutse sannan ya jefo shi. Sai ya karanta aka ya kafa hujja da ayar da hukunci aka yi wa hukunci na wanda suka yi luwaɗi a zamanin nan, yace Allah ma hukuncin da ya musu shine ya ɗauki sama ƙasan su ya mai da su sama sai ya juye su, fa ja'alna aliyaha safilaha. Saboda haka shi irin hukuncin da yake nan a taƙaice hukuncin su shine kisa. Kuma fyaɗe ma kuma wannan hukuncin shi ma yana daga cikin hiraba ne, kuma wannan dukkan hukunci kenan. Saboda haka wannan abu ne mai tsanani a addini, a cikin mahanga ta addini, kuma ya kamata gwamnati idan bincike ya fito aka tabbatar da akwai irin wannan laifin, to a tabbatar an ɗauki mataki na gaske. Kuma matakin da aka ɗauka yanzu haka ma na tabbata al'ummar jihar Kano sun ji daɗin sa na dakatar da wannan makaranta zuwa kafin a zama bincike.
Yau Malam Sharif, wani abu duk da dai lokaci ya fara ɗaga mana hannu, zaka ga idan abu ya faru mutum in babban mutum ne ko mai kuɗi ne sai kaga ana ƙoƙarin ɓoye wannan magana. Kamar akwai labarin wata a cikin unguwa ɗan wani mai kuɗi ya wa yata yaɗe kawai don ta yi magana, yanzu ta zama an ɗauki karan tsana an ɗora mata. Irin haka suna ta faruwa, mutum yana da iko ko yana da kuɗi kawai sai ya yi abin da ya ga dama, ko ya anshi shi abin da suka ga dama a cikin unguwa sai kaga ana ɓoɓɓoyewa. Kamar me haƙƙin waɗanda suka san abubuwan nan suna faruwa amma kuma suna shiru da bakinsu?
Zahirin gaskiya ni lokacin da na ji wannan bayani da kuma tattaunawa da aka yi da iyayen yara, abin ya saka ni na samu shakku sosai. Shin idan ana bincike ba a gama bincike ba sai iyayen yara ko kuma wasu daga cikin mutane su zo su ce san wannan abu bai faru ba, wannan gaskiya saɓanin hankali ne. Saboda magana ce ta tarbiyyar ƴaƴa, idan da ɗanka kana son ɗanka kuma kana ƙaunar shi, bai kamata a ce an yi wani abu ko ana zargin an yi wani abu kafin hukunci ko kuma bayani mai ingantacce ya fito, kai ka fito ka zo da magana kariya ba. Wannan abu ne wanda ana yin shi a cikin al'ummarmu, kuma gaskiya wannan abu ne wanda yake nuna alamar ci baya da kuma na ƙaso wajen tunani a cikin al'ummarmu. Abin da ya dace shi ne idan har ka ji cewa akwai kuskure da wani ko mun girmansa ko mun ikonsa, ka yi haƙuri ka tsaya akan gaskiya. Ita gaskiya idan mutum ya tsaya akan ta baya asara, kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Ka tsaya akan gaskiya kuma ka taurari sakamakon abin da zai biyo maka, sannan sai ka ɗauki mataki. Amma ɗaukan mataki cewa ba abin da aka yi ba abin da ya faru wannan kuskure ne,
yawa mun ga
ya kamata kwamiti ɗin nan ma su zo su binciki waɗannan mutanen ya aka yi suka san.
Mun gode sosai Malam Sharif, lokaci ya yi, sai wani lokaci insha Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.